didorong kamu di penjara kata Yusuf. Wa nabiyyu Allah sallallahu alaihi wa sallam dikali al ummat haka nan ba sai da ya kai ya kawo wajen gyara musu al'amuran rayuwar su ta fuskar gyara waɗannan mu'amaloli ga Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yakan duba duk wata mu'amala da mutane suke yi wacce a cikinta akwai cutarwa ko zalunci ko rashin mutunci sai ya hana dan haka akwai nau'o'in cinikayya da ake a jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su da nau'o'in alaka aure wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka nan ya hana zubar da jini da daukar fansa da shan abubuwa masu kawo maye da rashin mutunci na fita tsirara da mata suke da makamantan su duk waɗannan domin a gyara halayen mutane dan ya zama sun rayu cikin aminci da salama sun kuma mutu cikin tsira da imani a ƙarƙashin haka Allah yake cewa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون دامتا من بسكتشين دنيا ذات الإيمان كما تسورا الله يدي كما تسو إيمان لتورا الله الله يشير لهم بوئي مسقوفهم البركة أتمد أهل kuma da za su ci arzikin duniya din amma sun kayyade Allah sun ƙi imani don haka Allah ya kama su da sakamakon munanan ayyukan su Allah ya tsare don haka ya ɗan uwa masu albarka idan muka kalla za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zo ne don ya cika kyakkyawar ɗabi'ar mutane dan ya gyara halayen mutane da kuma gyara alaƙar mutane da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisin da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam Abu Bakar al-Tammam a cikin littafin shi ne suna Makarimul Akhlaq manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن أيكون لكوي جنة شك كاوى والأبيء وأن هذه نتبت الشيء كما يدى الشيخ الألباني محمد ناصر الدين يبين على كتاب الصحيحة ألمبر حديثنا 40 دبيا أن أدن سنة بقاتوا إذوا جزمن شيئا كان جونس komai darajar mutum da girman sa da daukar da Allah ya bashi yana bukatuwa zuwa ga ƴaƴa da iyalansa da bukatuwa zuwa ga ƴan uwa yayi da kannai da ƴaƴan ƴan uwa da makamantan su ba zai iya wadatuwa daga barin su ba annabin Allah Zakariya alaihi salam ya rayu ya dade a duniya bai samu haihuwa ba za ka yake roƙon Allah yana kai kukansa yake cewa wai ni khiftul mawali min wara'i wa kana timra'ati akhira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi rabbiya yace ya Allah ina tsoron kada bayana ya yanke idan na shudi gashi kuma matata ta kasance juya ce ba ta haihuwa ya Allah ka mun baiwa ka bani da wanda zai jibinci al'amarina sannan kuma ya gaji gadan gidanmu kuma ya Allah ka sanya ya kasance abin yarda ne a wajenka wannan annabin Allah ne wanda ya samu daraja mafi girma kenan a cikin halittun dan adam amma duk da haka yana addu'a yana neman Allah ya bashi ƴaƴa ko ɗa wanda zai gaji shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya wadatu daga abokiyar zama ko ƴaƴa ko wasu mataimaka saboda shi al-hayyul qayyum al-wahidul ahad subhanahu wa ta'ala. Idan muka kalli waƙi'in rayuwa da mutane suke, za mu ga cewa babu yadda za a yi a ce ga wani mutum ba shi da dangi ko ba shi da ɗan uwa ko ba shi da kowa, in kuma har aka samu to zai zama wani bare a cikin mutane. Zai je neman aure a bincika a ce su waye danginka, sai a ce ai ba a san danginsa ba, ba a san daga inda ya fito ba. Babu shakka wannan zai zama dalili akan wannan neman aure ya samu tangarɗa. Haka in za a kulla wata alaƙa da shi ta bashi ko wani kasuwanci ko duk wata alaƙa da ake hulɗa tsakankanin mutane, akan so a san ina ne garin suwa ne, suwa ne ne ɗan uwansa, ɗan wata ƙabila ne, daga ina ya fito, saboda muhimmancin alaƙarsa da danginsa. Da kuma kasancewar ba zai zama cikakken mutum ba sai ya zama yana da iyaye da ƴaƴa da ƴan uwa da dangi da makamantansu. A cikin hadisi wanda al-Imamu Ahmad da Abu Dawud suka fitar, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa askal shay'in fil mizan al-khuluqul hasan, mafi nauyin abu a cikin ma'auni a ranar alkiyama shine kyawun ɗabi'a, wanda wannan kyawun ɗabi'ar tana bayyana ne tun farko a cikin hulɗar da ke tsakanin mutum da sauran al'umma da ke kewaye da shi, wanda al'umma kuma ta farko da take samun hulɗa da mutum su ne danginsa makusanta, daga iyaye da ƴan uwa da sauran mutane, da gwargwadon kuma yadda yake mutunta su ko yake alaƙa da su, da gwargwadon yadda za a fahimci yiwuwar alaƙar shi da sauran mutane ta zama mai kyau ko kuma mara kyau. Bayan da muka ji wannan shimfiɗa, ‘ya’yan uwa masu albarka, ina so mu kalli abin da ake ce zumunta a matsayin ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi’u da hanyoyin gyara zamantakewa tsakanin al’umma wadda musulunci ya kawo. Tare da cewa kamar yadda muka ambata, musulunci ya samu mutane dama suna da dangantaka tsakankaninsu, sai dai ƙoƙarin gyara zumuntar ta yadda za ta amfane su a duniya kuma su samu ladanta a lahira. Allah ka samu dace. Zumunta a larabci ko zumunci ana ce mata ar-rahimu ko ar-rahmu, ko dai a yi mata wasalin rahimu, ko kuma a ce rahmu a yi maha'un ɗauri, ko kuma ar-rihmu, duk ana faɗan wannan. Akwai lafazin ar-rahamu da fataha a kan ra'un da ha'un, wanda malaman a harshen larabci suke cewa ma'anar shi wani ciwo ne da yake samun mata a mahaifarsu, sawa'un mata ne na mutane ko kuma mata ne a cikin dabbobi kamar raƙuma ko shanu, sukan sami wata cuta da take biyo bayan haihuwa wadda har takan yi kisa, ita ake ce ma ar-rahamu. Amma ita zumuntar ana ce mata ne ar-rahimu, wanda asali ma'anar wannan kalmar shine mahaifa, shi wannan mazauni ko mazibi da ke cikin cikin ɗaya mace babba, inda ɗa yake kwanciya tsawon watanni tara kafin a haife shi, shi ake nufi da ar-rahimu. An ar sunan ne aka baiwa zumunta wannan sunan, duba izuwa ga cewa ‘yan uwa suna da tarayya wajen kwanciya a cikin mahaifa, akan samu wa da ƙani ko ƙanwa ko duk waɗanda suke ‘ya’yan uwa guda, kowannensu yakan kwanta a cikin wannan mahaifa tsawon watanni tara, sannan a haife shi kafin kuma ƙaninsa ko ƙanwarsa su kwanta. Don haka sai zama wannan kwanciyar da suka yi a mahaifa guda ɗaya ta ƙulla alaƙa tsakankaninsu ta har abada. To ko da kuma ba su kwanta a mahaifa ɗaya ba, suna iya samun alaƙa in ya zama iyayensu ko kakanninsu sun samu kansu a cikin irin wannan yanayi. A harshen Hausa ana cewa mahaifa,
yayin da a harshen turanci na ingilishi ake cewa da shi womb, a turancin Amurka kuma suna cewa da shi uterus. Bayan da muka ji wannan, sai kuma mu tafi bayani akan menene ake nufi da ita kanta zumunta. Malamai suka ce akwai zumunta iri biyu, akwai rahimun amma, akwai kuma rahimun khassa. In aka ce rahimun amma, ita ce zumunta ta addini, kamar yadda Allah yake faɗa cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum, lalle su muminai ƴan uwan juna ne, don haka idan sun yi rigima ku sulhunta tsakankanin ƴan uwanku. A wani wurin kuma Allah yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din, idan kafirai suka tuba suka yi sallah suka yi tauhidi suka yi sallah suka bayar da zakatu sun zama ƴan uwanku a cikin addinin Allah. الإمام أبو عبد الله القرطبي أكين تفسير سيكي تشوى زمنتر الديني تفز زمنتر جني درجة ذكر في أوران الله سبو لإيكا زمنتر الديني تكن ثبتا كودا باب زمنتر جني يعني إذا زمنتر جني كما تكي ينكي وإذا باب زمنتر الديني هذا مؤمني تندق نفر كون دنيا زمنا أنمر سابيكنا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه هذو قرشين قياما ان uwan juna ne dan duk wani mumini idan yazo zai dinga addu'a yana cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ka gafarta mana da ƴan uwan mu da suka riga mu a imani. Wannan duk da bambancin zamani amma ƴan uwa ne, haka in aka samu bambancin gurin zama nan ma ba za a gushe ba a cikin ƴan uwantaka. Da musulmin Najeriya da na Ghana da na Kamaru da na Amurka da na Ingila duka ƴan uwan juna ne, haka ko da an samu bambancin ƙabila, suwa na Fulani ne suwa na kuma Nufawa ne, wasu kuma Yarbawa ne wasu kuma Turawa ne wasu Larabawa ne, amma duka a matsayin ƴan uwa suke, ma damar cewa suna addinin Allah guda ɗaya. Har a lokacin da za a samu musulmi ya yi ma ɗan uwan shi musulmi ta'anniti na kisan kai, to bai gushe ba a matsayin ɗan uwansa, kamar da Qur'ani ya ambata. Duk da munin zunubin kisan kai, wanda cikin hadisin al-Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa ya kai ya kawo yana roƙon Allah ya rangwanta wa mutumin da ya kisan kai, ƙarshe Allah ya ce mishi babu rangwame ga wanda ya kisan kai da ganganci sai an hukunta shi a lahira. Allah ka kare. Amma duk da haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa, ya ku mu'minai Allah ya wajabta muku daukan ramuwa idan an yi kisan kai, da ya kashe da a kashe shi, bawa in ya kashe bawa shi ma a kashe shi, ta mace in ta kashe mace ita ma a kashe ta. Sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, wanda kuma duk aka mishi rangwame game da dan uwansa wanda ya kashe din fakin dan uwansa, Allah ya kira shi alhalin kuma ya kashe shi, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan bil ihsan, sai abu sawun wannan rangwame da aka yi kuma ya biya abinda aka ce ya biya da sake kyautatawa. Ma'ana idan wani ya kisa na kuskure ko na ganganci, sai ƴan uwan mamacin suka ce sun yafe sun zaɓi diya, sai a karɓa a kuma bayar bisa abinda shari'a ta tabbatar. Amma har yanzu tsakanin wannan da ya kisa da wanda aka kashe ɗin, matsayin shi shine ƴan uwa, saboda addini ya haɗa su. A cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Umar, amin daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu kada ya cutar da dan uwansa wala yaslimuhu kada ya mika shi ga wanda za su cutar da shi wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wanda bi yake biyan bukatun dan uwansa musulmi Allah zai biya masa nasa bukatun har zuwa da karshen hadisi wannan hadisin yana nuni zuwa ga abinda muka ambata cewa musulmi ɗan uwan juna ne akwai hadisi da dama da suka zo dangane da haka zamu takaito akan wannan kwaya daya danganin kurewar lokaci wannan dangane da abinda ake cewa rahimun amma kenan ga magarin zumunta akwai kuma rahimun khassa ita ce zumunta ta musamman wanda ita ce za mu tattauna akan ta gurgurdan hali insha Allah akwai dalilai da suke janyo a samu zumunta ta musamman kari akan zumunta ta addini tsakankanin mutane abu na farko da ke kawo a samu zumunta tsakankani ita ce annasab dangantaka ta jini wato ya zama akwai alaka ta haihuwa ko dangantaka ta tsakankanin uba da ɗa da ƴaƴa da jikoki ko iyaye da kakanni da haka suke cewa akwai al-usul da al-furu' da al-hawashi akwai iyaye da kakanni sune al-usul sannan akwai kuma al-furu' ƴaƴa da jikoki sannan akwai kuma al-hawashi anni da yayi da baffani da gwaggwani da makamantansu waɗanda dukkanin suna kewaye da dan adam a matsayin abokan alaka ta zumunta ana karawa a cikin wannan bangare alaka ta shayarwa wacce larabawa suke da al'ada ta mika ƴaƴan su ga masu shayarwa wanda za a biya su kuɗi su shayar da su shari'a kuma ta hukunta cewa wannan shayarwa tana sanya dangantaka kamar yadda haihuwa take sanya dangantaka wannan shine abu na farko da yake kawo dangantaka tsakankanin mutane shine dangantakar haihuwa da iyaye da ƴaƴa da dangi da makamantansu sannan akwai abokantaka as-sadaqa wani da wani abokin juna ne sun taso tare har sun girma sai zama wannan ya zama dalili da za a samu mutunci da zumunta tsakankaninsu har kuma ta shafi ƴaƴansu da zuriyarsu da iyalansu addinin musulunci ya ba da muhimmanci wajen tsari game da abokantaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa cikin hadisin Bukhari da Muslim a inda yake tsoratar da mutane akan irin abokan da ya kamata su zaɓa a inda yake cewa aboki na gari kamar mai kallon turare aboki kuma wanda yake ba na gari ba kamar mai zama da maƙeri ne wanda ya zauna da mai kallon turare ko dai ya siya ko mai turaren nan ya san mishi ko kuma ya ji ƙanshi a kowane yanayi zai zama ya samu ƙanshi ne daɗi tare da abokin zamansa shi ko maƙeri idan ka zauna da shi ko dai ya ƙona ka ko ya zuba ma wuta a riga ko kuma ka ji warin wuta wannan shi ne misalin aboki na kirki da na banza don haka a cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kowane mutum yana rayuwa ne akan addinin abokinsa don haka kowa daga cikin ku tsaya ya kalli wane ne wanda zai abokantaka da shi al-imamu ahmad da abu dawud da tirmidhi da baihaqi a cikin shu'abul iman suka ruwaito wannan hadisi abu na uku da ke kawo alaka ta zumunci tsakanin mutane akwai surkutaka al-musahara shine alaka aure da take hada dangogi guda biyu mabambanta a duk sa'ar da mutum yayi aure a cikin wasu dangi ko wani zuriya ko ta kabila ko wani gari to wannan ya hukunta mutanen da ke da alaka da wannan mata tashi sun zama ƴan uwansa tana da mutunci da haƙi da girmamawa da sauran abubuwan da ke da alaka da zumunta a cikin hadisi tabbatacce wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni zuwa ga cewa yace da musulmai za ku bude wata ƙasa ku kai addinin Allah cikin ƙasar inda ake ambatan kiratu sunan irin kudin su kenan yace idan kun je ku mutunta su suna da zumunta da surkutaka tare da mu zumuntar ita ce ko kuma wannan ƙasa ita ce ƙasar Misra zumuntar kuma ita ce alaƙar da ke tsakanin annabawa annabi Musa annabin Allah ne Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabin Allah ne da haka akwai zumunta da ta hada su sannan surkutaka kuma shi ne kasancewar wannan gari shi ne ƙasar Sumariya al-Qibtiyya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma uwar ɗansa Ibrahim radiyallahu anhu wa an ummi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masahabai wasiya cewa ko bayan baya duniya idan suka je yaƙi wannan ƙasa to su rike mutuncin zumuntar da ke tsakanin shi da sarkunan shi da kuma zumuntar da ke tsakanin shi da dangin annabi Musa abu na uku wanda ke kawo alaƙar zumunta shine makwabtaka aljawar musulunci ya bada muhimmanci kwarai game da haƙƙin makwabci Allah yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal jari qurba wal jari junubi was sahibi bil jam Allah yake kubauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada ku yi shirka da shi kuma ku kyautata ma iyaye guda biyu sannan ku kyautata ma makusanci da marayu da makwabci na kusa da makwabci na nesa makwabci na kusa ko dai ya zama bayan makwabtaka kuma akwai dangantakar jini ko kuma ya zama bayan wato wanda ake kusa da kusa sosai a wajen zaman gida ko anguwa ko kasuwa ko gona ko ofis ko duk wani wuri da ake iya haduwa a rayu wal jaru junub shi kuma shine makwabci na nesa wanda babu wata dangantaka tsakankaninka da shi ko ya zama addinin ku ba daya ba ko irin al'adar ku ba daya ba amma duk da haka yana da haƙƙi da gurgurdan ƙarin zumunta tsakaninku gurgurdan ƙarin haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim idan za a dafa kan akuya a gidanka ko kafa akuya shi to a cika romanta dan makwabta su ma su samu annabi alaihi salatu wassalam a cikin hadisi mai tsayi wanda al-Imam Ahmad da Tirmidhi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Hibban al-Busti suka fitar riwaya Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace Jibril bai gushe ba yana jan kunne na akan makwabci har sai da nayi tsammanin cewa zai ce makwabci zai shiga da makwabci wannan suna daga cikin hanyoyin da ake samun zumunta tsakanin mutane dangantakar jini surkutaka abokantaka da kuma makwabtaka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma ya saukar da bayanai daban-daban da suke bayani akan muhimmancin zumunta daga ciki faɗin Allah da yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah yace nayi muku umarni ku bauta wa Allah shi kadai kada ku shirka da shi kuma ku saka wa iyaye da kyautatawa sannan ku kyautata ma makusanta to sune ainihin abokan zumunta din da marayi da talakawa da makwabta na nesa da na kusa da matafiya da bayinku wadannan duka Allah ya umare ku kyautata musu lalle Allah baya san mutumin da yake mai alfahari wanda yake mai girman kai Allah ta kare har ila yau Allah yana cewa wa atidul qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا كبيوا مكوثا تاهيئنسو دعينهن تلكاوا جمتتيا كاركو دمج المبذرنش او تآير الله يتشي فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ku baiwa makutanta haƙƙinsu da su da talakawa da matafiya wannan shine kadai abinda za ku sama na alkhairi in dai da gaske ne kuna san haduwa da Allah salin alin ko ma san haduwa da Allah suna kyautata ma waɗannan bayin Allah to su ne za su samu tsira a ranar kiyama Allah ta samu a cikin su a wata aya Allah yake cewa wa yas'alunaka ma ba yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سنة تنبيرك ميراث الشرك يشي كتشي دسو ستشيد دوان الخير دا أبن دا سكترنا الخير دا إياي دا مكسنتا دا مرايو دا تلكاوا دا متتيا kowane alkhairi da suka yi Allah yana sane da shi lalle Allah masani anan sun ce ma anfaqtum Allah ya ce ma anfaqtum min khair da kuma ma taf'alu min khair sai da maka ma zahiri yana nuni zuwa ga wato wani dan kankanin alkhairi to ba haka bane malamai suka ce wannan min anan kari ce ba ta da wata ma'ana dan yana zuwa haka a cikin zancen larabci kamar da Allah yake cewa وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أي ما لكم إله باكو دوانا الله تيش لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله أي وما إله إلا الله هكا فتن الله وما تسقط من ورقة أي وما تسقط ورقة سيرع رمس وما أرسلنا من رسول أي وما أرسلنا رسولا إن ونن دعاكم شيء متى min azza'ida daga cikin huruful jarri da haka san da yace min khairin wato ma tunfiqu khairan haka wa ma taf'alu min khairin ay wa ma taf'alu khairan har ila yau Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi makusanta juna wanda suka kwanta a mahaifa guda daya ba'dhum awla bi ba'din bangarorinsu sune suke jibintan bangaren su fi kitabillahi ibnu kathir yace ai fi hukumillahi wannan aya ta sauka ne dan ta share hukuncin da ya faru a farkon hijira a makka alin zuwa madina a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya hada zumunta tsakankanin mutanen makka yan kaura da mutanen madina waɗanda suka tarbe su sai zama a cikin wannan farkon al'amari har suna gadan juna shi ne Allah ya ambata anan cewa daga yanzu waɗanda suka kwanta a cikin mahaifa guda su suka fi cancanta da su gadi junansu su suka fi cancanta da su mu'a da su ainihin zama waliyai ko wakilan junansu har ila yau Allah yana faɗan cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله يشي ياكم تاني كجي صورا الله أبنجدن ديها لتشيكو دا جري ايا شيني آدم عليه السلام وخلق منها زوجها كما يهد لتشم والنرم دا جذكرا يهد لتمتا ما تسا إتكي هواء عليه السلام وبث منهما رجالا كثيرا wanisa'a kuma Allah ya furzar da mazaje da yawa da mata daga asalin wannan miji da mata Adam da Hawwa. Allah ya sake cewa wattaqullaha, ku ji tsoron Allah har ila yau. Alladhi tasaa'aluna bihi, qurra'u na kasar ainihin wato Madina da Basra, su Ibnu Kathirin kenan da su Ibnu da su Ibnu Amir suna karantawa da tasaa'aluna wattaqullaha alladhi tasaa'aluna, da idgamin daya daga cikin ta'un guda biyu a cikin sirin, domin asalin shi tata sa'aluna, yayin da qurra'un mutanen Kufa su Hamza da Kisa'i suke karantawa da tasa'aluna, suna cire ta'un guda daya kamar yadda zaka ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu asalin shi wala tata'awanu, wala tata'awanu sai aka cire ta'un din guda daya ya kuma wala ta'awanu, ya halatta haka a larabci, ma'anar shi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon shi ku ce don Allah wane yi mun kaza, wal arhama kuma ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta, a bisa ƙira'an mafi yawan ƙura'un wal arhama, akwai masu karantawa da wal arhami wanda mahalli ne na cece ku ce ƙwarai da gaske tsakanin malaman lugar arabiya daga cikin magabata, har aka samu al-imamu zajjaj yana cewa idan na bi mutum sallah na ji ya karanta wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arhami, yake zan ɗauki takalmina na fasa bin shi sallah, saboda bai yadda a faɗi haka ba, yana kallon wannan a matsayin lahani ne a cikin larabci. Wannan shine ra'ayin ɗaukacin malaman nahawu wanda suke bin mazhabin nahawu na Basra. Malaman ƙasar Kufa su kuma suka ce ba lahani ba ne, amma dai yare ne mara kyau, ba fasaha ba ce. Wannan yana tasowa ne a ƙarƙashin hukuncin maimaita harafin jarra idan an yi aƙasin wani abu majruri a kan bamiri, kamar yadda yake ta sa'aluna bihi ba'un ta jarra da damirin da ta yi majarra ɗin na ha'un, ya kamata ne a yadda suke cewa a sake maimaitawa a ce wa bil arhami, kamar yadda Allah wani yake cewa fa khasafna bihi wa bidari, fa khasafna bihi wa bidari, haka wahabna lahu ishaqa wa yaquba, sun gabata Allah yake cewa abin nan wa barakna alaihi wa ala ishaq, haka ba a ce kawai wa barakna alaihi wa ishaq ba, sai aka maimaita harafin ala duba izuwa ga cewa atafi ne akan alaihi, amma idan suna ne na zahiri babu laifi, ana iya bayyana ana iya barin damirin ba sai an ambace shi ba, kamar walaqad mananna ala musa wa harun, ba a ce wa ala haruna ba, saboda nan atafi ne akan suna na zahiri, walaqad mananna ala musa ba alaihi ba, suka yi ta yin maganganu dai da yawa wanda suke nan ba mahallin su ba, amma a takaice ƙira'a ce tabbatacciya, kuma kamar yadda Imam Al-Qurtubi yake cewa a cikin tafsirinsa, ƙoƙarin kore wannan ƙira'a da ta tabbata daga Annabi alaihi salatu wassalam, to kamar mai da martani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake kuma yin haka fa inna hadha maqamun mahdhur, aikata haka wani burbushi ne wanda yake ne hadari kwarai, sai mutum ya samu kanshi yana wa Annabi alaihi salatu wassalam mai da martani. Da haka ƙira'a ce tabbatacciya, ma'anarta wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arhami, ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi, wal arhami kuma ku ji tsoron kar ku yanke zumunta, wal arhami kenan, wal arhami kuma ku ji tsoron zumunta ita ma wadda kuke cewa a yi muku dan ita, kuma ya tabbata al'adar larabawa sukan ce wane ka yi mini dan alaƙar da ke tsakankaninmu, haka ta tabbata a ƙira'ance, kuma wannan shine fassararta kamar yadda Ibn Malik yake cewa a cikin alfiya وعود خاء في دل داء عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما وقد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا yace wasu sun ce dole ne in za a yi akafi akan zamiri na wasari kasa yace an sake maimaita wannan zamirin yace amma ni a wuri na ba dole bane saboda ya zo a cikin maganganu da dama a cikin waƙe da zube na Larabawa kuma ya tabbata wallahu ta'ala a'lam wannan ya ƴan uwa masu albarka bayani kenan a takaice dangane da ayoyi da suka bu suna nuni zuwa ga muhimmancin zumunta ba tare da bata lokaci ba zamu ambaci hadisai suma kadan da suka yi ishara zuwa ga muhimmanci da matsayin zumunta a cikin shari'ar Allah hadisi na farko fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yake cewa a cikin ainihin wato hadisin da al-imamu ainihin wato muslim ya ruwaito bukhari da muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik yake cewa manzon Allah ya ce man ahabba أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه وأن ديك يسون الله سبحانه وتعالى يوقع مش أرزقين سا سننكم الله يبوء مش أشكين دوت يسا يكما كارا مي أورا يوسا أبن ديك ما تيشين يسار الزمن سا سار الزمن سا سنادى مهمنشي وجن أينهم واتو samun tagomashi a cikin rayuwa wajen arzikin dan adam da kasuwancin shi da sana'arsa da noman sa sannan kuma zaka taimake shi wajen Allah ya sa a ƙara mai tsawon rayuwa malamai shi maganganu dangane da ma'ana hadisin duba zuwa ga cewa Allah ya bayyana cewa idan ajali ya zo ba a ƙarawa ko a rage fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimu ba sa yin jinkiri daga ajalin su mutane ko mun karanci ko kuma su ainihin rigaye ajali wato sai kalli wannan aya cewa tana nuni zuwa ga ba za a karawa kowa ko a rage masa wasu malamai suka ce da haka wannan malamai sai suka ce abinda ake nufi da karin shekaru shine mutun ya ci albarkar rayuwarsa koda ba ta da tsayi sai zama yayi shekaru kadan a duniya amma ya ci albarkar shekarun fiye da wanda ya dade a duniya fiye da shi ko kuma ya zama koda ya rasu ambaton shi zai wanzu ta fuskar da za a ci gaba da jin labarinsa kamar yana duniya wasu malamai kuma suka ga cewa a'a koda hakan yana faruwa kuma hadisin yana daukar ma'anarsa ta zahiri kuma Allah a cikin hikimarsa ya tsara wasu kaddarori waɗanda ba a zartar da su ba ita ce al-aqdarul mu'allaqa wanda suke muƙabalantar al-aqdarul muhattama akwai kaddar da Allah ya riga ya gama yanke ta gaba daya ba za a canza ba ala misali lokacin da ya tashi al-kiyama kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa fitowar rana da faduwar ta gabas da yamma waɗannan kaddarori da Allah ya riga ya gama yanke hukunci akan su babu canji da haka ya halasta wani yanzu ya addu'a ya ce Allah ya sa ya zama annabi ba in ya haka yayi ta'addanci dan Allah ba zai karba ba amma akwai kaddarori da ake sanya su su zama a ta'allake rataye da wani sharadi shine cewa kamar da al-Imam an-Nawawi ya bayyana a cikin sharhin Muslim sai Allah subhanahu wataala ya ce wani zai shekara 100 idan yana sadar da zumunta amma idan bai sadarwa to shekara 60 haka shi da kanshi ne zai aikin da shekarun za su karu ko kuma su ki karuwa gwargwadon sadar da zumuncin sa ko rashin sadarwa wannan maganganu kenan da malamai suka yi a takaice kwarai dangane da ma'anar wannan hadisi a kuma sharhin al-Imam an-Nawawi da yau Muslim a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza farada minhum qamatir rahmu faqalat Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ƴan adam ko dukkanin halittu da ya gama halittar su kuma sai zumunta ta miƙe a cikin halittun take cewa hadha maqamul a'id min al-qati'a ya Allah wannan shine bigire na wanda yake neman ka tsare shi daga yanki zumunta qala na'am Allah ya ce haka ne amma tardaina an asila man wasalaki shin ranki zai yi dadi yake zumunta wanda bi ya sadar da ke in sadar da shi da rahmata wa aqta'u man qata'aki wanda kuma bi ya yanke ki in yanke shi daga rahmata qalat bala tace ya Allah na yadda kai haka Allah ya ce fa zaka laki to na baki wannan alfarma ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم sannan sai manzon Allah ya ce ikra'u in shi'tum idan kuna so ku ga ma'anar wannan tattaunawa ku karanta fadin Allah fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarhum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha wannan hadisi ne tabbatacce الإمام البخاري ومسلم سفتدش أتكون حديثا ها إلى يودة فهذه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لك من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشي من ذن الله يشي أنا الرحمن وهي الرحيم الله أتكون حديث القدس ينا شوى نسونانا الله من رحمة إتكما سونان تزمنت شققت لها اسما من اسمي ناترو متى سونان تدفكين سونانا man wasalaha wasaltu wanda ya sadar da zumunta in sadar da shi da rahmata kuma qataha batattuhu wanda ya yanke ta ni ma na yanke shi daga rahmata gaba da Allah ka tsare al-imamu ahmad da al-imamu abu daud da al-imamu ibnu hibban al-busti da al-imamu al-bazzar da al-hakim an-naysaburi dukkanin sun fitar da wannan hadisi haka nan ma al-imamu al-bukhari a cikin littafin adab al-mufrad أكنا صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يشي من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشي الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما سجن توتين دونان سؤال الله أبين جدي ينجن توتين قدن توتيا ما وند سكي سكين دونيا في الله دكي سمن الأرش توتيا الرحم شدنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله يتي ita zumunta wata jijiya ce da take sadar da mutane da Allah da rahama Allah wanda ya sadar da zumunta Allah zai bashi rahama wanda ya yanke ta kuma Allah yana yanke shi daga rahamar sa al-imamu al-bukhari da tirmidhi da ahmad da ibnu hibban da al-imamu al-bazzar da al-imamu abu daud da tayalisi dukkanin sun fitar da wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan abu dan as radiyallahu anhu wa an abihi a cikin wani hadisi har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ku kokari ku san dangantakar ku ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku yi kokari ku san dangantakar ku wadda a sanadiyar ta za ku sadar da zumuntaku ma'ana ka dinga tambayar iyaye da kakanni da manya da dattawa su dinga gaya maka alaƙar ka da wani ko da su wani dan ka san yadda za ka sadar da zumunta da su wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu ahmad da tirmidhi da hakim sun fitar da shi a cikin riwayan ainihin al-imamu al-bukhari a cikin adab al-mufrad da muslim da ahmad da tabarani da al-imamu al-baghawi da al-imamu ainihin bayhaqi a cikin shu'ab al-iman daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu yace wani mutumin kauye ya tara manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akan hanya yace ya rasulullahi ka faɗa mana aikin da zan yi ya kusantar da ni da aljanna ya kuma nesanta ni daga wuta manzo Allah ya ce da shi ka bauta wa Allah shi kadai kada kai shirka ka tsaya da sallah ka bayar da zakar dukiyarka kuma ka sa da zumunta idan mun lura waɗannan dukkanin sauran rukunai ne a musulunci tauhidi da sallah da zakka daga waɗannan guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zumunta duba zuwa ga muhimmancinta da matsayinta a tsakankanin wato alaka da zamantakewa mutane dan haka zamu iya takaita falaloli da darajar da ke cikin zumunta da albarkata a cikin kalmomi masu zuwa a takaice da farko zumunta tana daga cikin abubuwa muhimmai waɗanda manzon Allah ya karantar da su tun farkon addininsa kamar yadda zamu ga haka a cikin hadisin Sufyan Abu Sufyana wanda tun yana kafiri da suka je wata ƙasa din nan sarkin ƙasar ya tare su yana tambayinsa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya tambaye su akai yace menene abin da wannan mutum yake umarnin ku da shi Abu Sufyan ya bayyana cewa daga cikin umarnin akwai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarnin su da sada zumunta wannan tun farko al'amar musulunci kenan mun ji cewa zumunta tana ƙara tsawon rayuwa da albarka a cikin zuriya da dukiya hakanan a mun ji cewa kuma zumunta tana daga cikin sabubban shiga aljanna kamar yadda wannan sahabi Abu Ayyub bai bamu labari sannan zumunta tana zama kariya ta zama kariya daga cutar wadda zaka samu kanka a ciki lokacin da mala'ika ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwa ya furgita shi din nan ya bashi tsoro da ya kuma gun iyalinsa Khadija radiyallahu anha yana ce mata ni fa ina jin tsoron kar ya zama nayi gamu take mishi a'a Allah ba zai wulakanta ka ba saboda kana yin kaza kana yin kaza a cike take cewa kuma wa innaka latasilur rahim ai kana sada zumunta dan haka ne sada zumunta sadar da zumunta nan tana zame mishi kariya ga bala'o'i da dama a duniya sadar da zumunta yana daga cikin ayyuka mafi girma a cikin addinin Allah kamar yadda Abu Ya Al Farra ya ruwaito a cikin musnadinsa inda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah ya fada daga cikin akwai zumunta ya daga cikin sabubban tsira daga azabar wuta domin a cikin hadisi wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa babu wani zunubi wanda ya dace a gabatar da uqubata tun anan duniya ba sai an je lahira ba kamar yanke zumunta kaga aka san haka sadar zumunta da kai mutun garhama kenan wannan hadisi ne da ya tabbata a riwaya Abu Dawud da Tirmidhi sannan sadar zumunta na daga cikin sifofin mu'minai kamar yadda manzo Allah yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wanda ya imani da Allah da tashin alkiyama ya sadar zumuntarsa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana daga cikin sabubban karban ayyuka ya tabbata a cikin hadisin ainihin al-Imam Ahmad cewa ranar al-hamis ana gabatar da ayyukan bayi a gaban Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce a duba ayyukan duk waɗanda suka yanke zumunta a aje su ba za a karba ba sai in sun gyara zumuntin da ke tsakanin su wanda kuma suke da zumunta mai kyau sai a karba ayyukan su Allah ka samu a ciki zumunta da kulawa da ita tana daga cikin sababbin tsira daga la'anta fadin Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusiluna fil ard ulaika lahumul la'ana wa lahum su'ud dar Allah yace wadanda suke yanke abinda Allah yace a sadar kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana tun da kan imamu ainihin wato Ibn Jarir al-Tabari da sauran na bayansa suka ce zumunta ake nufi a nan sannan kuma suna barna a bayan kasa Allah yace wadannan suna da tsinuwa kuma suna da mummunan makoma Allah ta kare har ila yau zumunta da sada ta tana sa a karba addu'ar mutum kamar yadda ya tabbata a hadisin waɗannan mutane da suka makale a cikin kogo inda suka je hadari ya tare su suka yi addu'a suka yi tawassuli da ayyukan su na kirki ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da irin aikin da yake na kulawa da zumuntar da ke tsakanin shi da iyayensa Allah Ubangiji subhanahu wataala ya bude musu wannan waje suka samu suka fita har ila yau zumunta da sadaka tana zama dalilin alkankare mutum zunubansa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Ibn Hibban da Hakim cewa wani mutum ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na aikata wani zunubi mai girma ko Allah zai iya gafarta mini manzo Allah ya tambaye shi cewa kana da mahaifiya yace eh shi to ka je kai mata biyayya Allah zai gafarta maka a bangare a ɗayan bangaren kuma yanke zumunta yana da hadari kwarai da gaske a rayuwa da addinin mutane duba zuwa ga haka za mu bayyana a gurguje wasu abubuwa da suke zama wato abubuwan da ke biyo bayan aikin yanke zumunta daga ciki akwai kasancewar yanke zumunta babban zunubi ne yana daga cikin kaba'ira kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya bayyana a cikin littafin Shu'abul Iman karkashin fadin Allah fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kuna so ne ku juya a cikin kasa ku dinga yanke zumunta kuna barna wanda ke yanke zumunta yana yanke kashi daga rahama Allah ne kamar yadda muka ji a hadisi daban-daban sannan kuma yana sanyawa kanshi katanga tsakanin shi da aljanna kuma a cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito da Muslim da Hakim da Ibn Hibban da sauran malamai abinda Ibn Hibban amin da Tirmidhi da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah manzo Allah yana cewa la yadkhulul jannata qati'un me yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba sannan yana sa a gaggauto da uquba a nan duniya kamar yadda muka ji hadisin da ya gabata cewa ma min zambin ahra an yu'ajjala azabuhu fi dunya min qati'atir rahmi wal baghi babu zunubin da ya kai tantantar a kusanto da azaba shi a nan duniya kamar ainihin wato yanke zumunta da kuma ta'addanci akan dukiya ko rayuka na mutane akwai kwaɗaitarwa da aka yi wato akan cewa kar ka zauna da wanda yake yanke zumunta sahabbai a zamanin su na salaf idan suna zauna a waje suka ga mai yanke zumunta sai su tashi su bar wajen ko kuma su ce shi ya tashi ba sa zama da shi har ila yau mai yanke zumunta yana matsayin fasiki ne wanda ba a san shahadarsa ba a ba shi limanci ko shugabanci ba a ba shi ainihin duk wani wakilci da ake buƙatar gaskiya da nagarta da adalci bai halarta a sashi ba saboda ya aikata babban zunubi wanda ya maida shi fasiki Allah ya tsare to menene abubuwan da idan kana yin su zai zama suna fassara cewa kana zumunta malaman musulunci sun bayyana da dama daga cikinsu muhimmai waɗanda suka fi bayyana na farko akwai ziyara ka dinga kai ma ƴan uwanka ziyara kana duba su na biyu kuma akwai tarbansu idan sun zo sun ziyarce ka ka ba su masauki sannan akwai at-tafaqqud ka dinga tambayan halin da suke ciki a duk sa'ar da kaga wani da yazo daga inda suke ka buga waya ka tambaya ko su wane suna lafiya yaya halin su wane da suwanci yaya halin ƴaƴayensu da surkansu da makamantansu daga siya ila akwai kyauta daga abin da ka mallaka na dukiyarka gwargwadon hali sannan akwai mutuntawa da zaka baiwa babba a cikin su da ya girme ka da kuma tausayi da zaka yi ma karami wanda ka girme shi a cikin su sannan akwai ba su darajar da Allah ya ba su sanya su a matsayin su ma'ana duk abin da ya kamata a gansu a cikin naka to a gansu a ciki zaka yi ma diyarka aure ya kamata ka gayyace su a lokacin da za a tattauna a yanke hukunci a kai in suna matsayin ubanni ne su ma gare ka duk wani abu da ya shafe ka ya zama ya shafe su ka sanya su a ciki haka nan kuma daga cikin abin da ke nuni zuwa ga tada zumunci akwai tarayya da su a cikin harkokinsu na farin ciki ko na takaici ma'ana sanda wani abu murna ya same su za ka taya su murna za a yi murna tare da kai sanda wani abu na baƙin ciki ya same su za ka taya su baƙin ciki har ila yau akwai gaida mara lafiya daga cikinsu ka tashi ka je inda suke jinya ka gaishe su sawa'un a gida ne ko asibiti ko wani wurin jinya idan suka gayyace ka wata gayyata to ka amsa musu gayyatarsu kuma ya zama zuciyarka babu ruko ko da kuwa a cikinsu akwai wani ya taɓa maka wani laifi kuma sa da kake ƙanƙani ko kake ba ka da hali wani ya maka mummunan mu'amala a cikin dangi ko ƴan uwa to ba daidai bane ka riƙe shi da wannan mummunan aikin da sai ka yafe mishi ka kau da kai sannan akwai ƙoƙarin sulhunta rigingimu idan sun faru tsakankaninsu da kuma kiransu zuwa ga shari'ar da Allah ya baka ita idan su ba su same ta ba ya Allah ya baka wani ilimi ko ta shari'a sai kai ƙoƙarin su haukan wannan shari'a kamar yadda muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yayi aiki da fadan Allah wa anzir ashiratakal aqrabina ya fara kirayen dangin shi na kusa zuwa ga shiga addinin musulunci sannan ka dinga musu addu'a ba tare da sun san kana yi ba an zahar da gai addu'ar shari'a addu'ar Allah ya shirye musu da zuriyar su addu'ar Allah ya sa musu albarka Allah ya taimake su akan abubuwan da suke sannan sai kai hakuri akan wato wauta ko shirme ko rashin hankalin da zaka samu daga wasu ko gazawa ko rashin hakuri sai ka zama kuma mai kankan da kai da rashin girman kai a tsakankanin danginka duk wannan sa da gaskiya abubuwan da suke bayyana cewa kai ne tare da zumunci to duk da wannan falala da muhimmanci da zumunci yake da shi me yake sa mutane suke yanke zumunci a yanzu a rayuwar da muke mutane da dama suna yanke zumuntar da ke tsakanin su da ƴan uwansu to menene dalilin da suke jawo haka dalili daga cikin dalilai shine akwai ruwa bakar ruwa wacce take hana mutum shi ma ya mori dukiyarsa alalin a cikin hadisin al-Imam Abu Dawuda da al-Imam al-Bukhari a cikin Arab al-Mufrad manzo Allah yana cewa iyyakum wash-shuh fa innama halaka man kana qablakum ash-shuh ina jan kunnanku ku guje ma bakar ruwa domin bakar ruwa ta halakar da na gabaninku har ila yau idan mutum ya samu wadata a rayuwa wani sai ya ga cewa baya da bukata zuwa ga dangin shi na kauye ko wanda ba su kai matsayin shi a cikin samun duniya ba ko a cikin ainihin darajar karatun boko ko siyasa zaka sai ya watsi da su haka sabani wanda ke tasowa sakamakon rabon gado yana haifar da yanke zumunta in ya zama a cikin rabon gadon da aka yi wasu suna ganin kamar an cuce su ko an fi baiwa ɗan ɗayan ɗakin wato kulawa ko interest ɗinsu ya bayyana wannan ma yakan jawo saɓani har a yanke zumunta haka nan sakin aure idan an yi auren zumunci idan saki ya faru yakan ja hakan ta kai zuwa ga saɓani har zumunta ta rabu haka nan ƙin bayar da aure ga makusanta idan sun nema kamar yadda in an aura an saka yake zama fitina haka kuma in tun farko da suka nema suna ganin sun isa su ma bayar da iyar ga wani sai suka nema waɗansu kuma sai aka wannan ma yana jawo zumunta ta yi rauni sai kuma tsabar jahilci na rashin sanin haƙƙin ƴan uwa ta hanyar mutum ya sani amma baya aiki da karatun sai zama ya manta ko kuma dama kwata-kwata bai sani ba sai kuma shagaltuwa da rayuwar duniya a wannan rayuwar da muke wadda kusan kullum mutane suna cinye ta ne wajen neman abinci za ka ba su samun lokacin yin komai sai wannan harkar da suka tasa a gaba ta noma ko kiwo ko sana'a ko aikin gwamnati ko kasuwanci ko makamantan shi ba su da wani lokaci in ba na wannan harkar ba za ka ba su samu lokacin da za su je su ma ɗan uwansu ziyara ko jaje ko ta'aziyya ko gaisuwar mara lafiya ko makamantan su sai kuma wato rashin baiwa baƙi muhimmanci wanda idan sun kawo ziyara sai zama an musu wulaƙanci wannan sai sa su ga ba za su dawo ba ko kuma kishi da ke tasowa tsakankanin mata wanda suke auren yayi da ƙanne da dangi irin abinda a san ƙasashen mu muke ce ma kishin sauri ban san me ake ce mishi a ƙasar duku ba kishi tsakanin matar wa da matar ƙani wanda kowa sai kuma ya goyi bayan matarsa sai su haɗa fitina tsakanin ƴan uwa wanda wani lokaci har yakan kai ga a yi sa'insa ko a yi musayen munanan maganganu na san ƴan uwa masu albarka sun san kowa zai iya bada kwatanci ko labarin irin wannan fitina mata sun haɗa mutane fitina ba ɗan kaɗan ba haka gadar da gaba tsakankanin ƴaƴa a sa'ad da zama wani ɗan uwa ya yi rikici da ɗan uwansa sai ya riƙe shi da wannan mugun nufin kuma har yi ma ƴaƴan shi wasiya cewa kada ku yi zumunta da ƴan uwa da ƴaƴan wani don maƙiyina ne don aka samu daga cikin ƴaƴan waɗanda suka bi wannan ja'irar nasiha ko wasiya sai su yanke zumunta da baffaninsu saboda mahaifinsu ya ce wannan babban nasu maƙiyinsu ne sai mummunan zato da mummunan fassara a sa'ad da aka aikata abin da baka fahimce shi ba sai ka mishi fassara mummuna daga nan kuma ka gina hukunci mummuna a kai sanadiyar haka kuma ka yanke zumunta da ƴan uwanka mu talakawa mukan ja a yanke zumunta da mu ta hanyar kuntata wa masu wadata a cikin mu da yawan bani bani da yawan kawo musu koke fiye da wanda za su iya ɗauka da haka sai su guje mu su bar inda muke rayuwa ko su canza gari ko su sanya matakan tsaro a gidajensu wanda ba za mu kai gare su waɗannan sa daga cikin dalilan da suke sa a yanke zumunta zaka a ƙarshe ƴaƴan uwa masu albarka nayi wa kaina nasiha da sauran mahalarta wannan masallaci mai albarka cewa mu riko da zumunta babu shakka riko da ita alkhairi kuma addini kuma mutunci ne da salama riko da ita yana kawo yaduwar alkhairi a cikin al'umma yana kuma rage fitintunu da tashin tashina a cikin al'umma yana kawo kuma zaman lafiya da ganin mutuncin juna a ƙarshe ina godiya ga mai martaba sarkin duku wanda ya ba mu dama mu zo masallacin shi mai wa'azi Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Allah ubangiji ya ƙara albarka a cikin mulkinsa da sarautarsa Allah ubangiji kuma ya ƙara albarka a cikin al'ummarsa ina godiya ila yau ga malaman da suka ba mu masauki suka kuma tallafe mu tun daga cikin garin Gombe da kuma anan garin Duku sannan ina godiya ga waɗannan ƴan agaji da ake cewa hizba waɗanda suka tsayu wajen kula da harkokin ayyukan da ake gudanarwa Allah ubangiji ya ba su lada ina kuma gode ma kowa da kowa waɗanda suka zo wannan waje suka saurari wannan lacca da fatan Allah ubangiji ya hada fuskokin mu a cikin rahamarsa yadda ya hada mu anan ina cewa a ƙarshe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah